الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki, wanda ya amince, ya yarda, ya gode, ya saukaka muka haɗu a wannan jami'a ta Gombe State University a wannan rana ta 19 a watan Ramadan hijira 1447 takwas a watan 3/2026. Ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan jami'a, Vice Chancellor Professor Sani Ahmad Yauta, kuma mataimakansa da sauran lecturori na wannan jami'a, da kuma kakanmu limamin wannan jami'a Professor Tahiru Linwa Ibrahim, da sauran waɗanda suka halarci wannan rana a cikin wannan jami'a, muna fatan kowa Allah ya saka mata alheri, maza da mata, yara da manya, muna fatan kowa Allah ta'ala ya cika masa sikelinsa da lada, ya kuma sanya mu cikin waɗanda za a wa gafara a jikansu, a yi musu rahama, a yafe musu a cikin wannan wata. Allah ya bunƙasa mana ilimi, ya bunƙasa mana tsaro, ya bunƙasa mana zaman lafiya, ya yi mana albarka, ya yi wa dukkan al'ummar musulmi albarka, ya kawo mana da fitintunu na zahiri da na baɗini. Taken da waɗannan matasa suka sanya ma wannan wato lacca ya zo daidai lokacin da ake buƙata, shine gudunmawar da matasa, mazansu da mata, za su bayar domin inganta zaman lafiya da kuma inganta abin da ya shafi tsaro ko tarbiyya da tsaro. An san yanzu kukan da kowa yake yi shine tarbiyya ta yi ƙaranci, kukan da kowa yake yi shine tsaro ya yi ƙaranci. Waɗannan abubuwa guda biyu, da tarbiyya da tsaro, shaƙiƙan juna ne. Idan tarbiyya ta tabbata, to tana kawo tsaro. Idan tsaro ya gurɓata, yana lalata tarbiyya. To da haka harkar tsaro da harkar tarbiyya tushe ne, asasi ne na samun al'umma ta gari, na samun al'umma mai albarka, mai zaman lafiya, mai cigaba, mai alkhairi. Idan aka rasa ɗaya daga cikin biyun nan, ko aka rasa biyun gaba ɗaya, to al'umma ta shiga halin kakanikayi. Da aka ce tarbiyya ta gurɓata, tarbiyya ta lalace, aka ce tsaro ya gurɓata, tsaro ya lalace, to al'umma tana cikin bala'i. Da aka ku matasa da ku ake amfani wajen inganta tarbiyya, da kuma ku ake amfani wajen ɓata tarbiyya, sannan da ku ake amfani wajen inganta tsaro, da kuma ku ake amfani wajen lalata tsaro. To za mu kalli waɗannan abubuwa guda biyu, yaya ake inganta tarbiyya, ya kuma ake inganta tsaro, sannan wani irin gudunmawa matasa, maza da mata za su bayar domin ganin an samu zaman lafiya, an samu ingantaccen tsaro, an kuma samu cigaba cikin al'umma. Abin da ake buƙata ga kowane matashi, wato namiji ne ko mace, shine ya samu abu uku. Na farko ilimi, ilimin nan guda biyu, ilimin duniya da ilimin lahira, ilimin zamani da ilimin addini, ilimin addini da ilimin rayuwa. Yadda za ka haɗa biyun, ya zama ba ka yi asarar zuwanka duniya ba, ba ka yi asarar komawarka lahira ba. Ka yi ilimi daidai gwargwado, yadda za ka mori duniyarka, ka ci gajiyar duniyarka, ka amfana da duniyarka. Amfani da duniyar, ya cin moriyar duniyar, ya zama a duniyar da kuma ba zai sa kai asarar lahira ba. Wanda shi ne mafi girman addu'a wacce Allah ta'ala ya koya mana a cikin aikin haji daga ar-rukun al-yamani zuwa al-hajar al-aswad ake karanta wannan addu'a a cikin aikin haji shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya kyakkyawar duniya ilimi tarbiya tsaro kuma lafiya ci gaba haɓaka arziki har ta kai kowa yana kwanciyar hankali yana da nutsuwa a gidansa a rayuwarsa a ko'ina an samu kyakkyawar duniya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da cewa samun gida mai yalwa da kwanciyar hankali samun mace da kwanciyar hankali samun abin hawa mai lafiya samun makoci da gari duka waɗannan kushe su gaba ɗaya zaman lafiya yake haifar da su don ba zaman lafiya a gidanka ba zaman lafiya a gari ba zaman lafiya cikin al'umma to kowa yana cikin tashin hankali shi sa annabi alaihi salatu wassalam ya ce man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hawafiha tsaro zaman lafiya uku ne a wannan hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya ambata man asbaha aminan fi sirbihi wanda iwayi gari aka wayi gari akwai zaman lafiya a gidanka akwai zaman lafiya a unguwarku akwai zaman lafiya a local government ɗinku akwai zaman lafiya a jiharku akwai zaman lafiya a ƙasarku akwai zaman lafiya a duniyarmu wanda ya wayi gari ya ji gari lafiya ban bai tashi ba hikima ba ta ɓarke ba tsoro bai zo ba ba a kaɓi ba a razana ba ba a firgita ba kowa komai aka tashi lafiya asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi ka taɓa jikinka ba inda yake ma ciwo lafiyar ka lau ka tashi sumul garau jikinka baya ciwo har ka da wani ciwo da sai ka je asibiti har sai an kwantar da kai har sai ka sha magani ko ba za ka iya motsi ba asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yace wa inda quti yawmihi sannan yana da abin da zai kashe yana da abin da zai ci yana da abin da zai sha yana da abin da zai mu'amalarsa na yau da gobe waɗanda abubuwan guda uku lafiyar gari da lafiyar jiki da lafiyar aljihu idan aka same su ba a lihi zalla ku duniya da hazafiriha yau barazanarmu ta waɗannan uku ne lafiyar gari lafiyar jiki da lafiyar aljihu in ka taɓa gari ka ji lafiya kuma ka taɓa jikinka ka ji lafiya kuma ka taɓa ajihu ka ji lafiya akwai abin ɓatarwa sai gari ya yi daɗi amma ɗaya daga cikin ukun nan akwai barazanarsa to mutum yana cikin matsala misali ka tashi a ce ana tashin hankali ko ana rigima yau an yi buɗe kasuwa ba a buɗe jami'a ba ba a buɗe masallaci ba ba a buɗe wajen zirga-zirga ba an sa dokar ta ɓaci saboda abubuwa sun ɓaci ko a gari ko a ƙasa ko a unguwarku ko a gidanku an sa dokar ta ɓaci ba zirga-zirga to komai ya tsaya kenan ko kuma ka tashi garin lafiya amma kai jikinka ba lafiya kana da wata ciwo ko ta larura ko ta damuwa da ta sa jikinka ba zai iya amfani ko ba za ka iya amfani da shi a ranar ba saboda ciwo ko larura musannan ko kuma a'a garin lafiya jikin lafiya amma babu abin kasarwa babu abin sarrafawa babu abin kashewa har yanzu dai akwai larura domin gari ya yi lafiya jiki ya yi lafiya akwai buƙatar abin da za a ci a sha a yi sutura a yi magani a yi buƙatun yau da gobe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babban ni'ima shi ne lafiyar gari da lafiyar jiki da lafiyar aljihu man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hazafihi sannan ba ukun nan za a iya kashe komai domin a samar da su ana kashe biliyoyi na kuɗin gwamnati tiriliyoyin kuɗi ake kashewa domin a samar da zaman lafiya haka nan ake kashe kuɗi mai yawa domin a samar da lafiyar ciki haka kuma ake zirga-zirga da kai komo domin a samu abin sarrafawa na yau da gobe saboda ashe tushe ne a cikin addinin mu samar da zaman lafiya samar da lafiyar jiki da samar da lafiyar kai sannan tarbiya ita ce tushe na samun dan adam mai nagarta malamai sun kalli dan adam a mahanga ta musulunci suka ce indai ana son a bashi tarbiyyar da zai iya amfani da ita to lalle sai an gina shi akan abu tara don a cikin abu taran nan ba a samu ɗaya ba sai an ga rauninsa a nan abu na farko shine a tarbiya al'imaniya ya zama cewa imani ya zauna a zukatanmu imanin ya zauna da Allah da manzansa da musulunci mun inganta imanin mu ta hanyar neman littattafai masu inganci da suke koyar da aqida ingantacciya suke koyar da tauhidi suke koyar da imani mu karanta mu ji me Allah yake so mu kudiri Allah yake so mu yarda Allah yake so mu yi a cikin babu imani idan wannan imanin ya zauna wannan imanin ya inganta ko mai akhdari ce mana awwalu ma yajibu ala mukallaf tasfihu imani ya zama wajibi a kan mukallaf a musulunci farko ka inganta imanin duk Allah ga Allah ta'ala yana kiran sahabbai yace ya ayyuhal ladina amanu yayi musu wannan irin wannan kira din sau 89 a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu saboda imani shine farko a musulunci ginshiki da samun dan adam mai nagarta dan imanin kaya zai da inganci ko babu shi ko ya rauni ko ya gurbata ko ya lalace ko ya kiyaye ko ya salamce ko ya karance to mutum yana cikin babban matsala abu na biyu shine at-tarbiya al-ibadiyya a gina mutum akan yadda zai dinga ibada ibadar nan ita take inganta alaka tsakanin mutum da Allah ya halicce shi bayan imani shine amanu wa amilu salihat sun yi imani suka yi aiki na farai a cikin ginshiƙin ibadar nan akwai sallah musulmi sallah tana koya masa abubuwa da dama ta inganta alaƙarka da Allah ta koya maka tsari ta koya maka san muhimmancin lokaci da lissafi da adadi da shugabanci da lafiyar jiki da kuma ƴan'uwantaka da san juna da haɗin kai tsakanin musulmi duka sallah tana samar da wannan shi yasa ake yin ta kullum kullum kamar kasuwar salawat ake yin ta sati sati kamar juma'a ake ta shekara shekara kamar sallar idi ake yin ta duniya shi ne ranar arfa saboda wannan sallah tana da muhimmanci mutum ya rike ta kula da ita da inganta ta da duk tsarin da aka koyar wajen yin sallah a ilmance a kuma aikace sauran ibadu azumi ne zakati haji ne duka zaka ga bayan kasancewa su ibada da suke inganta alaƙar mu da Allah ko mafi yawan su zaka suna inganta alaƙa ta zamantakewa tsakanin mu abu na uku shine a tarbiyya al-akhlaqiyya samar da hali mai kyau da ɗabi'u masu kyau waɗanda za su ba mutum dama ya zama mai amana ya zama mai gaskiya ya zama mai mutunci ya zama mai tausayi ya zama mai adalci ya zama mai cika alƙawari ya zama mai girmama na sama da shi mai tausayawa na ƙasa da shi mai kyakkyawan mu'amala mai kyakkyawan zamantakewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla mana alaƙa tsakanin hali da imani yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda ya fi cikar imani a cikin musulmi wanda ya fi hali mai kyau wanda ya fi ɗabi'a mai kyau wanda ake yaba masa kan gaskiyarsa ko amanarsa ko tausayinsa ko rahamarsa ko adalcinsa ko sansa ga jama'a hali mai kyau an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yake kai mutum aljanna yace taqwallah wa husnul khuluq tsoron Allah da hali mai kyau yace inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq inna ma bu'istu li utammima salih al akhlaq an turo ni ne don gaya muku in koya muku in cika muku hali mai kyau da ɗabi'u masu kyau wa innaka la ala khuluqin azim Allah yake kana kan ɗabi'u da halaye masu kyau as-sidqu wal amanatu wal wafa'u bil ahd wal amana shi wannan ɗabi'u masu kyau su ake tambata a tsakanin musulmi a waye gari muna da zuciya muna da ƙwazo muna da harama muna da dagewa muna da son juna muna da riƙon amana muna da cikin alƙawari muna da tausayi muna da adalci waɗannan ɗabi'un ba zaɓi ba ne dole ne musulmi ya same su kishiyansu ma yana iya lalata mutum ya zama cikin layin munafiki ya ce arba'un man kunta fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun min hunna kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atmina khan wa idha ahada kadhab wa idha khatama fajr kashin wadannan nabi'u Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da dabi'u hudu kullu kawai to sun mai da shi munafiki ko malam ne ko liman ne ko talaka ne ko mai kudi ne ko mai mulki ne ko babba ne ko in dai kana da wadannan dabi'un hudu ka yake su kawai ka rabu da su idan haddasa kalaba idan zaka yi magana kai ƙarya haka fanka da ƙarya haka yi maka shaida ƙarya haka kalle ka a matsayin cikakken makarici ƙarya zagin Allah mai ƙarya dan wuta ƙarya fure take ba ta ƴaƴa ramin ƙarya ƙurarre ne da ƙarya ko a ruwan kuɗi yake an ba a ce al'ina uwan mai ƙarya saboda ƙarya mummunan ɗabi'a ce manzo Allah ya ce a rasa ta a cikin musulmi kada a samu musulmi sun yi shi fice ko a daidaiku ko a jama'a ko a ƙasa da ƙarya sannan ya magana akan amana zo masu riƙon amana amana ta koyarwa amana ta koyo wadanda aka ɗauke su koyar da mu da amana kada a cire wa mutum makin da ya cancanta kada a ba mutum makin da bai cancanta ba kada a yi sace jarabawa mai koyo ya zama mai amana kada ka yi ha'inci a wajen koyo domin ha'incinka a wajen koyo zai iya lalata koyarwarka da aikinka a gaba shugabannin mu zama masu amana mu talaka mu zama masu amana malamai su koyar da mu da amana ɗalibai su koya da amana iyaye su rike amana mata su rike amana maza su rike amana uba ya rike amanan matar ƴaƴansa ƴaƴansa su rike amanan babansu wacce ta rike amanan mijinta mijin ya rike amanan matarsa shugabannin su rike amanan talakawa su rike amanan shugabanninsu ita amana sinadari ne tambari ne na al'ummar musulmi yace idan kun yi asir amana fanta zirsa idan amana kaga ta tozarta to ka jira alkiyama wa kafa ida'atuha idan wujuda al'amru ila ghairi ahli to da ka bayan gaskiya tushe mu shine a halaye masu kyau shine rufar amana sannan uku yace cika alkawari cika alkawari ki alkawari da ka san ba za ka iya cikawa ba kar ka dauka alkawari da ka san ba za ka iya gamawa ba kar ka dauka duk rayuwarmu gaba ɗaya alkawari ce duk takardar da aka baka ta ɗaukan aiki alkawari ce shugabanci alkawari ne malanta alkawari ne aure alkawari ne aura alkawari ne haihuwa alkawari ne duk abin da ka ɗauka a rayuwarka ka cika shi wa auku bil ahad inna al ahada kana mas'ula duka wannan yana cikin alkawari sannan ya gaya mana wa idza khasaba fajr Allah baya son husuma baya son rigima baya son daro baya son fada baya son kiyayya baya son gaba baya son hasada baya son mugunta baya son keta baya son sharri duk waɗannan munanan ɗabi'u a kauda su kada a samu irin wannan a tsakanin musulmi sannan baya son yaudara da ta faɗa abu kamar za ka yi ba za ka yi ba kada ki yaudari mutum kada mutum yaudare ki kada kowa yaudari kowa ka faɗi magana ta gaskiya kuma ka tsaya akan gaskiyar wannan shine tarbiyya al-akhlaqiyya zuwa da ɗabi'u masu kyau da kuma yaƙar ɗabi'u marasa kyau yau ba abin da ba ilimi ne ba mu da shi ba ba karatu ne ba mu da shi ba ba manyan takardu ne ba mu da shi ba ba yawa ne ba mu da shi ba babban matsalar mu shine wato rashin amana da rashin gaskiya da rashin cika alkawari da yaudara da kuma husuma da rigima su suka lalata komai isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yaki a cire waɗannan ɗabi'un daga cikin musulmi a raba mu da su a yaƙe su isa an ka zo jami'a ake cewa lanin karatta da rijaj ko ka zo jami'a a koya ma karatu sannan a koya maka hali mai kyau sannan a baka dama ka yi rijaj ka yi karatu wanda zai koya maka aka ce yayi teacher yayi research yayi community service ko shi ne ko saboda aka koya maka ya baka hanyar da zaka yi bincike sannan ya ce maka al'umma da ilimin da Allah ya bashi bayan ya gama na jami'a ya je unguwa ka iya research a matsayin ka na malamin jami'a ya je unguwa ka da yasa ɗan an mutu ke faduwa a lissafi sai ka buɗe majalisi a masallacin malam tahir ya ce bayan magariba kowa zai koyi lissafi in ji professor washi bayan isha kowa zai koyi turanci in ji profesa wani bayan na jami'a da kake karɓar albashi kuma a unguwarku akwai na community service physics chemistry biology shi ka iya shi kake koyarwa koya wa yaran mu musamman ne economic ne menene wannan fannonin bayan na jami'a da kake kuma ka dinga ba da irin sa kyauta kuka shiga wani community ka bada gudunmawarka a cikin al'umma ya zama an amfana da kai ba iya jami'a kadai ba. Tura ka waɗannan tunanin shi ya kamata mu sa a kanmu ɓangaren abin da ya shafi tarbiyyarmu bayan wato mun samu tarbiyya ta almani, mun samu tarbiyya ta ibada, mun samu tarbiyya ta akhlaq. Tarbiyya ta hudu shi ne a tarbiyya al-ilmiyya, buɗe cibiyoyin ilimi, samar da tarbiyya ta san karatu da san koyo da san koyarwa. Ya zama koyo ba zaɓi ba ne, kowa sai ya yi karatu. Karatu na kowa ne, shekaru ba sa hana zuwa makaranta. Kowa ya tashi ya yi ilimi, kowa ya tashi ya ci gaba da ilimi. Mu ne al'umman da Allah zai mana wahayi ya ce iqra'a. Me ma'anar iqra'a? Me fasarar iqra'a? Na'am? Ai karatu zuwa yaushe? Ai ta karatu, ai ta karatu, ai ta nana ta karatu, ai ta neman ilimi, ai ta karatu, saboda duk wani ci gaba na duniyar nan a cikin karatu yake. Yau noman karatu ya fi na jahilci. In kana noma da ilimi, alherin ka zaka samu mai yawa, wahalar ta koma kaɗan. Maimakon wahala mai yawa, alherin kaɗan. In kana ciwo da ilimi, zaka samu amfani mai yawa, wahalar ta koma kaɗan. Abinda ake ta ƙoƙarin yi a duniya kenan. A cire wahala ta zama kaɗan, amfani ya zama mai yawa. Maimakon wahala mai yawa, amfani kaɗan. Ka shekara kana noma. Amma abin da za ka samu ba zai ishe ka ta aurar da ƴanka ba, ba zai ishe ka ta biya kuɗin makaranta ba, ba zai ishe ka ta gina gida ba, saboda ba ilimi a cikin noma. Irin na da ake yi, sun san zamanin shekaru aru-aru, da fatanya da gidan baya, an ci gaba yanzu, an saka ilimi a ciki. Ciwo kan sa sanda, ka dinga yawo shi, kilomita duku kana yawo, an wuce wannan. Ciyawar da ake bukata a nan ake shukata. A auna ma lafiyar dabbar, dawar nono lita nawa za ta iya bayarwa, madara lita nawa za ta ba, an sa ilimi a ciki. Saka an sa ilimi, ciwo an sa ilimi, noma. Komai da ka shirya yanzu na duniya ilimi ya shiga cikinsa, ya faɗaɗa shi, ya inganta shi, ya yawaita shi. So da haka rashin ilimi a fannonin rayuwa da cikin fannonin ilimi yana da matsala. So da haka zaɓi wajibi ne musulmi ya yi karatu, kuma ya yi ta karatu, kuma karatun nan shi ne addini. Shi ne daman shi Allah ya faɗa mana kuma ya ce ku yi karatu. Da zai mana wahayi a farko ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a fara da karatu, ya ce a fara da tauhidi ko imani. A fara da sallah ko azumi ko zakka ko hajji ko aure ko abarkaza ko ayi kaza ba sai ce ku yi karatu. To duk abin da ake so mai kyau yana cikin karatu. Abin da ake so a yaƙa mummuna a duba shi a karatu. Shi yasa ba ka da zaɓi kana musulmi dole ka je makaranta ka yi karatu. Ilimin da ya fi kwanta maka a rai, wanda ka fi ganewa, wanda za ka iya ba da gudunmawa a kai, ka je ka karanta shi. Ko nawa ka kashe a kan ilimi ba kai asara ba don jahilci ya fi tsada a kan ilimi. In ka zauna a jahilci, ka cuci kanka, ka cuci rayuwarka, ka cuci ‘ya’yanka, ka cuci matanka, hakanka ma sai ka cuta. Domin yanzu abin da za a ci ma da karatu ake ci. Yanzu mace zai ta taya wa mijinta abinci mai zaƙi, mai sanyi, mai ɗan. Sai ka ga an ce ya mutu. Gidan suka kashe shi musanyi ba saboda irin abincin da suke ba shi ba ni ilimi ba ne. Ba su duba lafiyarsa ba, ba su ga wani irin abinci ya dace da shi ba, ci da sha ma yanzu ilimi ne. Ba komai ake ci ba, ba komai ake sha ba. Sai an duba lafiyarka, an duba jikinka, an ga wani abinci su kacewa da kai. Ba zaƙin ba shi ake duba abinci ba. Wannan ya zama ilimi. Kuma tuwo ɗin nan da kuke gani, har profesan tuwo akwai. Ko babu? Masu food administration. Ba ana samun har profesan, to profesan tuwo. So da kuma ashe ilimi ya zo mana da abubuwa ya gyara rayuwa. Shi yasa a tarbiyyar al-ilmiya ta shigo a cikin jerin abinda ake so a samu tarbiyyar nemansa da dagewa nemansa da zuciya wajen nemansa da dagewa. Ki je makaranta ake ta je mai gidan ke duk ku tashi ku nemi ilimi kowa ku gwada abin da zai iya. Ya zama ilimi ya mamaye mu ya zauna a tsakaninmu ba ma zaɓi ba ne. Sana'a tarbiyyar al-mihaniya koyon sana'a yin sana'a dagewa wajen yin sana'o'i. Sana'o'in nan suna da muhimmanci. Kuma dama za ku ga mu mu'amala tarbiyya a yankinmu da muke da sana'o'i. Da wuya nan kowace a tambaye ta ga a gidansu ba ta ga mahaifiyarsu suna wata sana'a. Cikin gidajenmu ana sana'a. Sai 'yan na gida ɗin nan to shi ake zuwa da ilimi ta inganta shi. Wata tana kitso, wata tana kunshi, wata tana abincin siyarwa, wata tana yin bai, wata tana kosai, wata tana waina, wata tana fanke, wata tana alkubus, wadda ke baku da alkubus, wata tana yin alkaki, wata tana tsarar, wata tana yin burasa, baku da burasa ma. Sauran abubuwa na abinci da ake dai, wasu na dan wake, wasu na tubani, wasu na gudun kurna, da sauran irin abinci na gargajiya mai lafiya. Ina jin wani likita da yana magana, cewa lallai ya kamata kowa ya koma cin tuwon gero, da tuwon dawa, kuma ka afirka. Na'am, kace shi ne lafiya. Kuma a sha miyar kuka, ko yan nan ka sa nama, a sa daddawa. In dai kuna son kanku kashe mazanku, to ne ku koma irin wannan abin. Shi ne shekarunku zai ƙara inganci, lafiyar jikin su zai ƙara inganci. Amma soye-soyen da kuke ce kuna ga burgewa ne, an preparation din kayan abinci iri-iri mafi yawa a nan ne, za ka ji an ce mutum ya kai shekarun da yaban suga, yaban gishi, yaban magi, yaban kanwa, yaban sanyi. Duk a zo a sa mai gidanki dokoki, saboda kin kuka ƙara tashi irin abinci da yake bashi. Sura kuma ashe ilimin ma yanzu kamata ya yi in za a ba mace aure ma sai an kai ta koyi abinci ta je a ƙalla ta yi certificate ko ta yi wani long shot na wani karatu ko da a ce ma certificate ne ko diploma a kan yadda ake sarrafa abinci mai lafiya ba abinci mai daɗi a baki wanda zai kashe mutum ko ya rage rayuwarsa. Ashe ilimi ya zo, sura ka sana'o'in nan a yi su, ta ci ku koyi sana'a a inganta wanda ake da su. Yanzu kuma kowane gida akwai sana'a, kowa yana da sana'a yana da aiki. Ai da ma ake rashin sana'a shi yake haifar da tunanuka iri-iri. Wani ya ga waya a hannun wani yana son irin tafi da sana'a. Ya ga shadda a jikin wani yana son irin tafi da sana'a. Ya ga wani ya hawa mashin sabo a cikin dinsa shi bai da sana'a. Ya ga an sa gizina shi bai da sana'a. Ya ga wani ya yi aure shi bai da sana'a. Ya ga wani ya yi gida shi bai da sana'a. Ya ci ga wata ta zuba shaddojinta da atan kofinta da lesinta kina son ki samu baki da sana'a. To daga nan sai tarbiya ta lalace, sai a ga to wace hanya zan ku koda mummuna ce na yi kasuwar waya, wace hanya zan ku koda mummuna ce na yi sababbin shaddoji da lesi da sufa lesi da sufa a tabba da sauransu a tabba da sauransu. Wace yadda wace take sawa, wace ta burge ni ta ganin ta social media tana badala tana bukara ana sanda ana ba ta ni ma bare shi kan bukara da badala da sanda. Sun tarbiya ta lalace saboda rashin sana'a da rashin aikin da rashin girmama sana'o'i. Sau da haka waɗannan sana'o'i tarbiya almihaniya wajibi ya zama cewa a cikin tsarinmu ba karatu kawai ake ba mutum ba, a ba shi karatu a haɗa masa da sana'a. Kada mutum ya zo ya ce wai na gama jami'a malam wai wai shekara ta bakwai ina neman aiki ko shekara goma. Kuma ƙara ka koma jami'a ka ƙara samu, ka zauna ka gama digiri ko shekara goma kana yawo da takardunka baka samu aikin yi ba. Kariya ya kuma wasu suka jawo wallahi. Ya zan bai yaro har ya gama jami'a bai iya sarrafa kwabo ba. A wata makaranta ce na ɗaga hannu na ce kowa ya ɗaga hannu a nan wanda ba babansa ne yake biya masa kuɗin jami'a ba wanda ya ɗaga hannu sai mutum ne. A yau ne ba wanda ya ɗaga hannu na ce to ka ci tuwon babanka, ka sha furen babanka, ka sha miyan babanka, ya biya maka ilimi, ya maka karatu, kuma ka gama ka je ka zauna masa ka ce ba ka da sana'a. Da fadi kana yawo da shi a hannun. Ai da ka dawo jami'a ta wajen wanda, da ka dawo jami'a ta wajen kira, da ka dawo jami'a ta wajen Bodu, da ka dawo jami'a ta wajen Lasi. Ya zama kana wajen sana'a kana karatu, har lokaci da ya rage wanda kuke zaman hira din nan, da zaman social media, da neman siyan gumi, da zaman adda nemanci, shi ake son ka cike ka mai da shi wajen koyon sana'a. Wannan matashin da ya tashi na ce to zo nan ka zauna. Yaya kake biya wa kanka karatu ya ce wanda yake yi. Yana kuma mai ɗayan sana'ar ya faɗa kicin aka tashi daga makaranta sai ya je wajen waccan sana'a, to daga waccan sana'a ya ce sosin ɗin kuɗin da zai zo biya a jami'a. Za ka koyon sana'a abu ne mai muhimmanci, abu ne mai daraja, abu ne mai kima. Sannan na gaba a tarbiyya as-sihhiya za a kula da lafiya. Musulunci ya zo mana da cewa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal farah. Ni'ima biyu mutane suna sakaci da su, kuma biyun nan ba sa siyo. Ba wata kasuwa da ake sai da lokaci, babu wata kasuwa da ake sai da lafiya. Duk lokaci ya wuce an yi asararsa, idan lafiya ta lalace an yi asararta. Da lafiya da lokaci ba a wasa da su. wanda kaga yazo ya lalata lafiyarsa wajen neman wani abu kuma yazo ya amfani da abu wajen neman lafiya. Kazo ka lalata lafiyar ka kana neman kuɗi, kuma kazo kuɗin a karɓe su gaba ɗaya wajen neman lafiya. Kula ka ya kamata duk abin da mutum zai duka kula da lafiyarsa. Addini ya nuna mana muhimmancin lafiya, hatta ayyukan da muke yi na ibada za ka ga ana tafiya ne da lafiya. Allah ta'ala hatta a azumi ne yake mana faman kana minkum maridan aw ala safari, wanda yake halin tafiya ko bai da lafiya, Allah yake ya sha ya rama. Wajen sallah ba ka da lafiya ka ya tsaye, ba za ka da lafiya ka jingina, in abin ya gagara ka zauna, in ya gagara ka jingina, in ya gagara ka kwanta, duk saboda a kula da lafiyarka. Idan ruwa yana da sanyi za ka yi alwala da shi ka cutu, aka ce to ka yi taimama. Ko ruwan ya yi tsada, ko ruwan yana da haɗari, ko ruwan kaza, ko ruwan kaza, ko ruwan na shanka ne, idan kai alwala da shi za ka rashin na sha, ko ya yi tsadar da ba za ka iya siya ba, ko gurin da ya goce akwai haɗari, aka ce ka yi taimama. Saboda a kula da lafiyar, a kula da ranka. Kula ka kun ga ba dalilin da za mu lalata lafiyarmu ta hanyar shaye-shaye, ko ta hanyar ciye-ciye, ko zoce-zoce. Sisa duk wani muskirat da murgidat da mufsidat duka ukun nan, musulunci ya ce kakkasha kayan maye, komai kankancin abun maye, ko da a allura za ka sa a cikin kwalba ka ɗanɗana a kankashin ka, musulunci bai da ba. Saboda mai a ƙara kwakwalwarka a kare jikinka, idan kwakwalwa ta taɓo, hankali ya taɓo, lafiya ta taɓo, to mutum ya riga ya taɓarɓare. Za ka shi yasa babban ni'ima ce mutum ya kula da lafiyarsa. Musulunci ya ce tarbiyya ce a cikin musulmi a kula da lafiya, tun daga kiwon lafiya, tun daga garkuwa, tun daga abin da zai hana ciwo zuwa, da kuma abin da in ciwon ya zo za a warkar da shi, ko kuma a takaita yawansa. Tun daga yaduwar ciwon ma aka ce in ana annoba a gari kar ka shiga, in kana ciki kar ka fita. Me yasa aka hana ka shiga garin da ake annoba? Saboda kar ka ɗauka. Me yasa aka hana ka fita? Saboda kar ka yaɗa. Kar ka yaɗa ma wani. In za a yi aure a je a yi binciken lafiya, a tabbatar mijin nan da zai auri matar nan bai da wasu ciwuka ɓoyayyu da zai saka mata. Ita ma a je a bincika lafiyarta ba ta daura ciwo ɓoyayyu da za ta saka mata. Mu yanzu a Kano doka ne, ban san ko an irin wannan doka a shagon ne ba. Amma a Kano yanzu idan aka ɗaura aure ba tare da an yi aiki aka gano, in aka kai mutum kotu sai ya ƙanƙana kotarsa har limamin da ya ɗaura auren. Saboda an gano ciwuka suna yaɗuwa da yawa ta hanyar auratayya. Wani yana da HIV sai ya ƙi faɗa, wani yana da hepatitis, wani yana da ciwon kaza, wani yana da ciwon kaza. Ko jona ta yi nan, ko jiya wata ta kira na a waya ta ce malam mun ji an mana test ne da mijina, aka ce shi AA ne, aka ce ni AS ce, kuma yanzu mun haifa ta kira mun haifa ya test, kuna jin test ne ba mai inganci ba, ko kuma an samu matsala wajen yin test. To yanzu kuma likita sun ba su shawara ko su dakatar da haihuwa ko kuma a dinga tsinta, in ciki ya shiga a je a yi test, in an ga mai matsala ne a cire shi, ko kuma a yi test kafin yaron ya girma. In yana ɗan gangare kwana 40, to shi kuma test ɗin yana ɗaukar 1.5 million. Shi ne take neman shawara mai za a yi yanzu. Duk wannan da an yi waɗannan an zai a yi test mai inganci za a samu sakamako kafin kai aure. Za ka shi yasa muka yi ta matsawa gwamnati a kan ta saka doka lalle a dinga yin test ɗin nan saboda a kiyaye lafiyar ma'aurata. Wannan duk kiwon lafiya ne. Saboda haka daga cikin tarbiyyar ma musulunci akwai at-tarbiyya al-ruhaniyya, sannan na gaba akwai at-tarbiyya al-jasadiyya, kula da kuzarin jiki, kula da motsa jiki da sassafe. Wata ran na fito da sassafe ina tafiya sai na ga wani yana tafiya don ya rage abin da ya ci, wani kuma yana tafiya don ya nemo abin da zai ci. Ce likita ke nan shi wannan an ce tashi fita nema shi, kuma wannan ya ci da yawa ya fita ya rage. Daga hajiya tana tafiya tana nishi, likita ya ce ta tafiya kilomita 5, amma da mijinta ne ta share gado ko ta yi girki ko ta yi daka. Ko shi yasa iyayenmu lafiya lau su suke daka, su suke sarfe, su suke duka, su suke share gida. Yanzu kin ɗauka miki ma'aikata, shi yasa kullum ma'aikatan ki ba sa zuwa asibiti amma kina raina. saboda abin da suka ci da abin da suka rage musu nan ya fi jiki sun motsa jiki sun motsa jiki ke ku yanzu ba abin da kike labulan da zaka tashi da ka tashi ka ja labule yanzu an yi mai remote ka tashi ka tafi tasha an yi mai remote ka tashi ka taba AC an yi mai remote ko mai yanzu ka ga nan gaba har ya ma sai an yi mai remote daga nan kawai zaki danna shi dafa mai akwai gas kuka mai remote akwai kyan kyan din akwai mai remote nan mutum ma nan gaba sai an yi masa mai remote sai amarya mai remote tunda dai ba a san motsa ne ta wuce haka sai ka ga amarya na tafowa sai ka jawo ta in miji yana wajen ya ka zai ki jawo shi ba shi ne ba ko ma ya zama remote to saboda haka al'amarin ya sa jikinmu yanzu ya yi kwakwaɓe sai ki ga baba ki tashi ki lafiya sai ka ga babanka tsoho amma ya fi ka lafiya kullum muna hanya asibiti ba jiki na ciwo saboda ba a motsa jiki a ibada akwai motsa jiki a cikin hajji akwai motsa jiki a cikin sallah akwai motsa jiki a cikin azumi akwai motsa jiki amma saboda ba ma san motsa jiki musulunci ya ce at-tarbiya al-jasadiyya a motsa jiki a tashi a yi kada kasala har neman tsari a nan da yake da kasala alawar da wasu kan minar kasali minar ajizu wal kasali Allah ka tsere ni da ajizu da kasali أعوذ بالحمد والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سورة موزة جيجين نان دايكي موزين نان دايكي أشيو كومي وزائي ويشي غمدي ويلا دي جيجيني وذاكي تزيع أسما وذاكي أوسما بأسا جبتا وذاكي أي جنجلاوة ko aikin jiki ga dinga da ke make maka kansa make maka jiki amma da yana da motsin jikin yana da inganci yana inganta lafiya yana inganta jiki to da haka wannan shine at-tarbiya al-jasadiyya sannan akwai at-tarbiya wacce ake yi ana kiranta at-tarbiya al-jinsiyya at-tarbiya al-jinsiyya shine yadda zamu samar da bambanci mu bambance yadda Allah ya bambanta wa laysa dhakaru al-unsa yanzu kun ga wannan jami'a ta yi tsari a wannan lacca da muka gabata Allah ya saka wa binci da alheri da waɗanda suka shirya wannan lacca nan gurin aka ce maza su zauna a nan lalla mata su zauna a nan lalla haka ake so saboda kiman mace da darajarta a musulunci ba a san ta zama tana shakar hammata wani ƙaruwa a tsare saboda darajarta saboda kimanta in aka zubar da darajar mace sai a ce to ki buɗe jikinki ki buɗe fuskanci ki buɗe rayuwa ki kowa ya gani a banza a waje daga nan wani ya kai hannu wani ya kai baki wani ya kai kafa wani ya kai miki hali wani ya kai miki magana saboda haka saboda wannan aka ce a bambance jinsi mata da ban jinsi maza da ban to a bawa mata abin da ya dace da su kun ga mazan nan Allah ya saka mu da alheri su suka fara zama a nan amma da suka ga kun shigo da yawa sai suka nuna muku su yan uwa ne abu sun fi daraja ku sai suka tashi suka koma suka zai tsaya wasu a waje suka ba ku kullum da kamata su girmama maza ba kun ga kullum su ne nan su aka fara cewa zauna nan amma sai suka tashi suka koma bayan suka ba ku kullum saboda duk wanda ya gama ce dole ya girmama ta akwai babansa a ciki akwai yarsa a ciki akwai kanwarsa a ciki akwai matarsa a ciki akwai inda ka gama ce mai daraja ce ko yan wani ce ko matan wani ce ko babu wani ce in ka girmama baban wani za a girmama babanka in ka girmama matan wani za a girmama matanka in ka girmama yar wani za a girmama yarka in ka girmama yar uwar wani za a girmama yar uwarka kuma ka musulunci ya ce a ba da mata kyakkyawan kulawa da kuma kyakkyawan yanayi ba a san a bar su da talauci ko a bar su da himma ko a bar su da ƙazanta in an ga za su faɗi a karatu a cece su a ɗaga su in an ga sun kasa a jawo su kada a yi musu faɗa a kore su a duk saboda raunin haka a jami'a haka a gida in uba ne kai ka lallaba yanka in miji ne kai ka lallaba matarka in yaya ne ku lallaba uwa wannan jinsin shine zaki barazanar sai an haɗe shi guri guda a wasu ƙasashen ma ana nema a cire kalmar mace da namiji da yake a jantin nan da ake cewa ya ce a cire saboda su ake yi a samu wata kalma da za ta nuna ba a ma ce laifin din ba ce jantin nan ba a haɗe shi shine mace ta haɗe da namiji namiji haɗe da mace a wasu guraren ma har ta kai yanzu an fara auren jinsi mace ta auri mace namiji auri namiji wa iyazu billah sai ka ga mace da mace sun rungumo juna, ka ga namiji da namiji sun rungumo juna. Irin wannan munanan dabi'un ake so a kawo mana. An zuga mata suna ga kamar maza cutar su suke yi, an zuga maza suna ga kamar mata ce ma banza ne ce ma zaune ne. Kowa ya fara jin haushin kowa. Kai magana akan mata maza su ji daɗi, kai magana akan maza mata su ji daɗi. Saboda haka ana son a nuna mana matsala, akwai matsala tsakanin wannan jinsi biyu. Kuma Allah ya samar da wannan jinsi biyu ne saboda maza ba su da kamala sai da mata, mata ba su da kamala sai da maza. Akwai abin da maza ba za su iya ba duk duniyar nan sai mata ne za su iya. Akwai abin da mata ba za su iya ba duk duniyar nan sai maza. To in maza suka yi aikinsu na maza, mata suka yi aikinsu na mata, to duniya ta zauna lafiya. Amma da zarar an cakuɗa, ka ga mutum kana ga wai wannan namiji ne ko mace. Kaga wannan wai mace ce ko namiji, an cakuɗa an cuɗanya an lalata tarbiya ta wannan bangaren, to ba ƙaramin matsala ba ne. Kwanan nan aka wani taro wai namiji zai aure namiji. Aka tara dankaren ƴan zonu aka cika, aka wani cewa ƴan yi ba maza duk a ɗebo musu. Kafin me duk an cakuɗa musu. Wajen 27 muka zance musu yanzu ku yanzu kuna maza. Kuna maza wanda ya kamata ku je ku yi fankare, ku je ku fankare itace, ku je ku noma ku kiwo, ku zo ku shafe jikinku da mai. Wani sai wani lankwashewa yake yi, na ce wannan sai za su an ban maka bulala. Hamuriyoyin da jikin ya koma irin na mata. Abin da kai ci, mu muna nan a lokal abubuwa muna yin abu a gida a sai na ga kawai a labarai. Sai ga a manyan jaridun ƙasa, sai ga abu har duniya, har aljazira. Sai mamaki, abu lokal, ashe abin yana da alaƙa da ƙasashen duniya da suke so su lalata mana tarbiyyar nan. Kuma mun yi abin mu lokal, mun ja yara muna ba su shawara, muna son su shiryu. Amma har manyan jaridun ƙasa sun buga, har manyan jaridun duniya sun saka. Saboda wannan abin tsoro ne, abin da kai ci ne. Abu ana yin sa lokaci ka dinga ganin sa a duniya. Wani ya kira ni daga Abuja yake to gashi can da Allah ana ta bayani mu ba a matsayin mutum bane shi to kai ba ka tashi ka kare mana. Kai ma ba musulmi bane. Shiga cikin wasa ya dan suka yi rubutu. So irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa waɗanda ake son a lalata mana jinsin maza da na mata sai mun sa ido sai mun yi haƙu sai mun dage. Mun tabbatar da cewa ƴaƴanmu mata su samu tarbiyya mai kyau, sun tsaya a matansu, a ba su darajar, a ba su ƙimarsu, a ba su ilimi, a koya musu sana'a, a aurar da su ga wanda suke so. An daina auren dole yanzu, ba auren dole, auren soyayya da biyayya. Sai ubangi yana so sai kina so, ba za ki kawo babanki wanda baya so ba, ba za ki kawo babanki ba zai kawo miki wanda baki so ba, sai kun ci ittifaqi ke da babanki. Kada ki ce ai babanki ina son su haka, to ita ni ko bana so, inda shi zai bada yar. Sai ki kawo wanda yake so, sai ya kawo wanda kike so. Wato darajar aure shi ne wanda mutum shi da suke so, babanki yana so, babansa yana so, babansa tana so, babanki tana so, sai kina so shi yana so, sai a zauna lafiya. Ba sauran fitina. Uwarsa ba za ta kawo fitina ba, uwarki ba za ta kawo ba, babanki ba zai kawo, babansa ba zai ke ba, kowa yana so. Shi ne aure mai daraja. So da wannan ne idan muka tura wannan to mun samu wannan. Abin da ya rage a cikin tarar shi ne at-tarbiyyah al-atifiyyah. Abin da ake kira at-tarbiyyah al-atifiyyah shi ne a sanya wa kowa san taimakon kowa. Wannan aƙidar taimako ga salin muminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idan ishtaka minhu udwun ta'a lahu sa'ilul jasadi bil humma wa sahab. Misalin muminai, misalin musulmi, kamar jiki ne ƙwaya ɗaya. Jiki ƙwaya ɗaya komai yana aikinsa daban amma a jiki ɗaya. Hanta tana aikinta na hanta, saifa tana aikinta na saifa, zuciya tana aikin zuciya, ƙwaƙwalwa tana aikin ƙwaƙwalwa, huhu yana aikin huhu, zuciya tana aikin zuciya, hannaye, ido yana aikin gani, kunne yana aikin ji, hanci yana aikinsa, baki yana aikinsa, kowanne aikinsa daban-daban amma kuma duk jiki ɗaya suke aikinsa. To kasancewar kana aikin can, ni ina aikin can, ina aikin can, kowa yana aikinsa daban-daban amma jiki ɗaya muke wa aiki. Shi yasa da wata gaba ko ɗan yatsa ko kafa ko zuciya ko hanta ko saifa ko huhu ko ƙashi ko ɓargo ko hannu ko farce ko ido ko hakori ko harshe yana ciwo sai kaga jin jiki ya dau ciwo ishtaka min udhun tadaa lahu sa'ina jisr min mawa kuma ko da malamai na gudan jami'o'i da shugabannin aikin su shine su ilmantar da ku su tarbiyyantar da ku su taimakawa wanda ya kasa ka a koyi dalili saboda ya kasa a canza masa kwa ya kasa wannan a canza masa wannan ya kasa wannan a mai da shi wannan a taimake shi ya tashi in kun kore shi waje zuwa zai hada da mun lalata su kai kara lalacewa so da aka kullun uba in ka girma to ka zama uban kowa taimakonka da zuciyarka da tunaninka ya ƴaƴan musulmi ƴaƴan al'umma musulmi da waɗanda ba ku ji kowa da kowa ya tashi abin da ya kamata muka yi wannan ɗabi'un halaye mu suka gyaru tausayi mu ya gyaru taimakon juna agaza wa juna wanda bai samu ba a bashi wanda bai iya ba a koya masa wanda ya gaza a ɗago shi wanda ya fada a tashe shi wanda ba zai iya ba a yi masa wanda iyayenki a tsora shi wanda ya katse a jona shi wanda ya tafi a kira shi wanda ya kwanta bacci a tashe shi wanda ya kasala a ƙarfafa masa mutuwa wannan shi ne al'ummar da Allah yake so al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da shashin musulmi da shashin kamar gangare kamar gini ne a gini akwai rodi akwai karfe akwai katako akwai yashi akwai dutse akwai ayyuka kowa yake zuwa ya falamba ya aikin sa burkila ya aikin sa electrician ya aikin sa kowa ya aikin sa amma kuma zuwa ki a samar da gida guda ɗaya amma kowa aikin sa daban-daban amma akan yi da yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu fatanci at-tarbiya al-ijtima'iyya take ta kace at-tarbiya al-ijtima'iyya shine na tarbo al-ijtima'iyya mu hada kai kuna da bambance-bambance amma ba za mu kai ga nasara ba sai mu hada kai a yaje wa juna a yi wa juna abuwa a jawo juna a duka tafiya tare in abin da za a yi gaba ɗaya a haɗu a yi wanda kowa zai nasa ya je a faɗakar a wa'azantar a ja hankali a tsoratar da mutane a kwaɗaitar da su a daidaita rayuwar jama'a a ɗora su akan tafarki ba ne da shi waɗannan abubuwan su ake buƙata to yanzu dan Allah zan tambaye ku duk mutumin da ya samu abu taran nan zai je ya zama ɗan jagaliya in akwai ɗan jagaliya ne daga akwai ɗan jagaliya akwai ƴar kalari a cece ƴar kalari kwaye ɗan kalari ba an tuba ba wasu yi ƴan kalaran nan sun zo sun sami suka ce malam mun tuba mun zama yanzu so muke mu koyi sana'a a samar da cibiyar koyar da sana'a ko da samu suna na a kan hanya wani rashin aikin yi ya tuban ma ba abin da zai ya koma masu ƙwacen waya masu tare mutum su masa ƙwace masu fashi masu shiga daji suna kama mutane su suna cewa a biya su kuɗin fansa masu shiga tsatsauran ra'ayi na kafurta mutane da yanke mutane hukuncin kisa da kashe mutane da saba babamai a masallatai a makarantu a asibitoci a coci-coci a kan hanya a gurin taro wanda aka cire musu imani duk mai wannan wanda ya samu tarbiyyar nan guda tara ba zai shiga wannan abu ba ba zai shiga kawo tashin hankali ba da shi ne taimakon da muke bukata idan kuka tsoro akan waɗannan abu tara ba za ku zubar da jini ba ba za ku yi ta'addanci ba kuma ba za ku zama kun kawo matsala ce har ta tsaro ba to wannan shi ne dama inda muka dosa in an samu tarbiyyar nan ta abubuwan nan guda tara to an ba da gudunmawa wajen hana ne an hana lalacewar tsaro da kuma lalacewar abin da ya shafi tarbiyya to saboda sai shi ne za ku fara ba da shawara ga 'yan uwanku kuma mata kuna da ƙungiyoyi da za ku kafa ku dinga neman matan da suka samu matsala ko a aure ko a gida ko aka kore ta ko ta zama maremiya ko ba ta da sana'a ko ta sun kare ta kasa zuwa makaranta ku yi kuɗi-kuɗi ku dawo da ita kuna da ƙawa sai kuka ga ta daina zuwa makaranta me ya faru Allah iyaye na da yanzu ba sa iya kaza zo mu taimake ki ke ba ta ganewa zo mu yi karatu gurin discussion da ke mu koya miki ke ba ta zuwa Allah ya zo wannan ta kasa dinki a yi mata haka irin wannan shi musulunci yake so wani zai lalace saboda al'umma ta shiga lamarinsa an ya mutu a unguwarsa ya bai ya biyar an zo an yi kwamiti an taimake su an sa su a makaranta masallaci ya zama cibiyar koyar da sana'a taimakawa marayu, taimakawa zaurawa, taimakawa matasan da ba su samu karatu ba, taimakawa matasan da ba su da sana'a, taimakawa matasan da ba su suka samu kansu a marriage, ko suka samu kansu a rayuwa ta talauci ko ta wahala ko ta karyewar gida. Suna nan tuni. Kwanan nan na je kan titi da ɗauki yara 230. Gwamna ya ce wa malam yara sun yawa suna tabara-tabara ki rike ka ma samfur. Ki aka kawo samfur malam. Muka fita ƙarfe 1 dare. Muka fita da 'yan gizba. Nace dole ku gani karkashin gada ku ɗauko shi. Wanda kuka gani a kan titi ku ɗauko shi. Wanda kuka gani a karkashin tebur ku ɗauko shi. Wanda kuka gani a kan tebur din ma ku ɗauko shi. Kafin awa biyu mun cika motocinmu. Da ba dan motocinmu sun cika ba za mu iya samun dubu biyu a ranar. Sai muka ɗauko 330. Muka zo muka jibje su. Muka kama mutane da likitoci kafin a zo don mun san da ciwo za su. Mun tanadi abinci mun san da yunwa za su. Mun tanadi ruwa mun san a ƙazanta za su. Mun tanadi mata an jin dafa ruwa wanda za a yi musu wanka. Mun tanadi likitocin da za su auna su. Wani jininsa ya zama kuma rabi. Wani ga ciwo, wani ga kora a ka, wani ga wato azuwa a jiki. Wani ma tun da aka yi rigima aka harbe shi ya ƙi zuwa asibiti harshashin na nan kafa ta fi sarkewa. Wani ba uwa muka zo aka fara interview wani dan Gombe ne, wani dan Kano ne, wani dan Maiduguri ne, wani dan Bauchi ne, wani dan Niger ne, wani dan Yobe ne, wani dan Katsina ne, wani dan Zamfara ne, jihohi daban-daban. Kai ina babanka, ina babanka. Wasu ma ce wanda suke baba su ce da baban su ta zo kan titi ta hanyar state defense. Uban ya mutu ba za ta iya kula da yaran ba sai ta zo kan titi ta hanyar state defense. Ina iwa ku suka ce mu je ta ajiye ma nan tun shekara sai ta fiye. Haka mu san mu yan gari kaza ba ne. Har yanzu akwai yara kusan 70 da mu gano iyayensu, mu gano garinsu, mu gano jinsu. Daga ina suke, ina iyayensu. Saboda yaron ya bata an daina cikiya. Ka rage kwano ɗaya. Mai ta haihuwa ba ma iya kulawa. Mai ta haihuwa ba ma iya reno. Mai ta haihuwa ba ma iya tarbiyya. Mai ta haihuwa ba ma iya ciyarwa da ilimi da tarbiyya. Me amfanin dan da zaka haifa ka wurke da shi a titi? Me amfanin dan da zaka haifa ka kasa bashi ilimi ka kasa bashi tarbiyya? U anfusakum wa ahlikum nara. Sura ka matasa, mazan ku da mata. Ina roƙon ku don girman Allah ku tsaya akan gaskiya, ku tsaya akan ilimi, ku tsaya akan tarbiyya. Wanda kuka ga zai lalace ku je ku ce shi da shawara, ku jawo hankalinsa. Wanda kuka zai shiga kungiyar ta'addanci ku hana shi. Wanda za ta shiga kungiyar asiri ku hana ta. Ku dinga ba da shawara kuna taimakon juna. Wannan shi ne gudunmawa wanda za ku ba wajen inganta tsaro da tarbiyya. Domin idan matasa suna shiga suna lalacewa tsaro zai lalace. Masu kwacen waya matasa ne, wanda ake kwacewa matasa ne, masu ta'addanci, masu jagaliya, masu zubar da jini, masu aikin daba. Yanzu wani abin da kai gida kaga ana ta jibga wani matashi ya gama NYSC ya yi an kashe shi. To da rashin imani. Shi ba zai mulki ba, shi ba zai mulki ba, shi ba mai sarauta ba, shi ba ɗan siyasa ba, shi ba alhaji, shi ba malami ba. Ka kama mutum ka yi dukansu haka kashe shi. Wannan ta'addanci muke so mu kawar da shi ta hanyar kumata. Gudun mawa ku kakku shiga ƙungiyoyin ta'addanci, kakku shiga ƙungiyoyin asiri, kakku zama masu shan ƙwaya, kakku shiga cikin lalata, duk abin da ake mummuna kakku shiga. Kuma shi kana ke roƙo, ba san ko roƙo na daga nan zai fara ba, ko ko 'yan majalisa zan sama, cewa ya kamata abubuwa uku a shigar da su cikin tsarin iliminmu. A cikin curriculum ɗinmu na jami'o'i da na institution a shigar da abu uku, shi ne a samar da wata madda. Da zan kira ta wacce za a dinga koya ma yara illar ta'addanci tun daga makarantu, illar zubar da jini, illar kashe ɗan adam, illar cin mutuncin mutane, illar cin dukiyar mutane, illar jima'aku wa amwalaku wa a'rabaku haramun, haramun kashe mutum haramun, cin dukiyar mutum haramun, cin mutuncin mutum a social media ya yi masa ƙage, ya masa sharri, ya amfani da AI a wa mutum sharri. Ana amfani da AI a samu kuɗi, amma muna amfani da AI mu ci mutuncin mutane. A zo a haɗa malam wane da hajiya wacce a manne su. Bai san da wata sanci ba haɗa hotunan su a ce su manne juna. A ɗauko shugaba wani a yi masa izini. Fatanci an yi ilimi ya zo social media amfani ake da ita ana kasuwanci. Amma wai da ita hanyoyin cin mutunci. ku jena wannan. Na biyu, a nuna matasa illar shan kwaya, kuma ya zama duk ɗalibin da zai shiga jami'a na BC na bayar ya gaya mun ya ce kusan ha doka ce ko BC an ci yi doka za a ƙasa cewa duk ɗaliban da za su shiga jami'a sai an musu gwajin kwaya. Ana cewa amma an gano mutum yana sha ba a washe admission. To in baka ba shi admission ba ko malu. Ko mata dai ka san kana da patient. Ko in shawara ta an gano ɗalibi ya zo har ya zo neman admission kuma yana shan kwaya an ga kwaya a jikin zuciya ce to patient ne wannan. Za a baka admission amma patient ne karkashin kulawar professor wani. Don kace ya koma saboda yana shan kwaya to ƴan kwaya za su yawa wani. Wani kuma zai sha kwaya ba dan kai zo makaranta. A zuwa gwada a ga ɗan kwaya ne ce ka ga babu wani ƴan karatu wacce ne ɗan kwaya ne ko ƴan kwaya ne. Don haka a yi test a gano ɗan kwaya domin a ba shi special wato kulawa. Ba dan a kore shi ko a hana shi karatu ba. Wannan school yana da kyau an tsara wannan zai a yi test amma a taimaki masu waɗanda a gano suna da larurar a ba su kulawa. Wannan yana. Wani abu na uku shi ne magana aure. Ku zamantakewa aure. Ya zama mun yi magana da professor Tahir wancan zuwan nan ne. Cewa ya kamata ya zama jami'a ta fito da wani course ko da na certificate ne ga waɗanda za su yi aure a ce jami'ar Gombe tana bayar da certificate na sati uku ko na sati shida ga waɗanda za su yi aure maza da mata su zo su yi irin wannan certificate. Mu kuma mu faɗa akan mumbari. Duk wanda zai je jami'ar Gombe ko mace ko namiji an masa course na aure ba in ya zo neman auren ka ce ina suka ta. Ba ka da take da za ka aure haka. Da ya zo zance ki ce ina suka ta. Ka aure ne baka san haƙƙin aure ba, baka san haƙƙin miji akan mata ba, baka san haƙƙin iyaye na ba, baka san haƙƙi na ba, baka san za ka iya sai da rigar ka ta bani abinci ba. Tashi ka je makaranta. Kin zo za ki aure ki ce ina suka ta. Ba ki iya girki ba, ba ki iya abinci ba, ba ki iya ladda ba, sai indomi. Kan kan zai ki zo ta ci. Don muka kora kowa ya yi karatu za a samu ci gaba. Za ka na tsawaita amma dai lokaci ya yi daidai. Abinda na faɗa muku daidai Allah ya ba mu lada. Inda ne kuskure ko da tsiban harshe Allah ya fi mana gabaki ɗaya. Allah kuma ya muku jami'a ya muku albarka. Matasan mu na Gombe an san mutum yawan ku nan masu shekara 50. To lokacin da muka fara tafsiri suna 20. Masu shekara 40 lokacin da muka fara tafsiri suna 'yan shekara 10. Masu shekara 30 lokacin da muka fara tafsiri ko suna ciki ko ana daidai lokacin da za a daura auren iyayensu duk mai 30. Saboda haka amma abin mamaki kun sani nan matashin nan duk lokacin da na zo wannan professor da ke ganinsa da fatura wannan kakan namu wayo yake muku mu matasa. Muna addu'a Allah ya ƙara mana imani, ya ƙara mana albarka, ya ƙara mana lafiya, ya ƙara inganta tattalin arzikinmu, ya ƙara inganta tsaronmu, ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya. Wannan jami'a Allah ya mata albarka. Shugabanninsa da suke da kishi wajen ganin sun haɓaka jami'an nan Allah ya saka muku da alheri. Gwamnati da suke ba da abin da ya kamata wajen gudanar da wannan jami'a Allah ya saka mata da alheri. Ɗalibai da kuke zuwa kuke cika wannan jami'a kuke haƙuri ku yi karatu Allah ya muku albarka a cikin karatun. Allah ya ba ku ilimin da amfani ya buɗe ƙwaƙwalenku duk abin da ake karanta muku ku gane. Allah kuma ya ba ku aikin yi. Allah kuma ya ba ku rayuwa mai kyau. Allah ya zaurar da mu lafiya. Abinda na faɗa ne ni Allah ya ba da lada inda na tuntuɓar harshe ko da kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum.